Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Yau Lahadi yake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai fara ziyarar aiki a Jamus inda zai gana da shugaba Angela Merkel ta kasar inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da batun ta'addanci da tsaro da ma wasu lamura na daban. Bayan sun gana da manema labarai shugabannin biyu za su yi bikin bude babbar kasuwar baje koli da aka tallata a zaman mafi girma kan harkokin fasaha a fadin duniya. Masu shirya baje kolin suna sa ran mutane yan kasuwa fannin fasaha su 6,500 ne za su baje koli kuma jama'a fiye da 100,000 ne daga kasashen duniya 70 za su halarci wannan kasuwa. Jami'an Fadar White House sun ce bikin baje kolin ya nuna irin muhimmancin hada kai tsakanin Amurka da Jamus a fannoni daban-daban ciki har da cinikayya da kuma kasuwanci. Yau Lahadi, Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani makami mai linzami da ta harbo daga jirgin ruwan yaƙi mai tafiya ƙarƙashin ruwa, gwajin da shugaban ƙasar Kim Jong-un da kansa ya kalla. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar KCNA a taƙaice ya ayyana gwajin a zama wanda ya samu gagaruman nasara duk da cewa kishiyarta a Koriya ta Kudu na ikirarin akasin haka. Rundunar soji ta Koriya ta Kudu ta gaya wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Yonhap cewa makami mai linzamin ya yi tafiyar kilomita 30 kuma gwajin da Koriya ta Arewa ta yi jiya Asabar bai sami nasara ba. Kakakin rundunar sojojin Koriya ta Kudu ya ce hukumomi a birnin Seoul babban birnin ƙasar suna sa ido kan take-taken sojojin Koriya ta Arewa kuma dakarun ƙasar suna cikin shirin kare ƙasa. Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya ce kokarin da ƙasar take yi na hana ƴan gudun hijira daga Siriya shiga girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan ƴan gudun hijira masu harama daga 6,000 cikin watan Nuwamba zuwa mutane 130 kacal a farkon wannan wata. Prime Minister ya yi wannan furucin ne jiya Asabar a birnin Gaziantep da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Siriya lokacin yana tare da shugaban Jamus Angela Merkel da kuma shugaban majalisar gudanarwa na ƙungiyar tarayyar Turai Donald Tusk. Shugabannin turan biyu suna kokarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da za ta sa a ta sakiyar bakin haure da ƴan gudun hijira da suka isa girka zuwa Turkiya, ita kuma Turkiya za a taimaka mata da kuɗi kusan dala miliyan 700,000. Hakanan da Davutoglu ya karaita zargin ƙungiyoyin ayyukan jinƙai da masu kare haƙƙin bil'adama cewa matakan da Turkiya take ɗauka ana tilasta a ƴan gudun hijira daga Siriya wanda suke gudu daga yaƙe-yaƙe komawa ƙasar wadda ya ce ko kusa ba maganar ba haka take ba. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yawan mutane da girgizar ƙasa da aka yi a makon jiya ta halaka ƙasar Ecuador ya haura zuwa 646 kamar yadda aka ji daga bakin shugaban ƙasar Rafael Correa. Girgizar ƙasar wacce ta auku ranar Asabar ta makon jiya ita ce mafi muni a kusan shekaru 70 ta raunata mutum 12,500 kuma har yanzu akwai mutum 130 da ba a san inda suke ba a yankunan ƙasar da suke kan gabarar tekun Pacific. An baza dubban sojoji a duk faɗin ƙasar domin su samar da agajin gaggawa ciki har da kafa matsuguni na wucin gadi da kuma samar da abinci. Bugu da ƙari, masu aikin agaji daga ƙasashe masu yawa ciki har da Spain ko Andalusia da Peru da Cuba da Bolivia da Venezuela sun isa ƙasar domin su taimaka da aikin agaji. Ranar Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi gudumar dala miliyan 72,700 domin ta tallafa mutane 350,000 cikin watanni uku masu zuwa, kimanin rabin kiyasin da ta yi duk suna buƙatar agaji. A Bangladesh an kashe wani malamin jami'a arewa maso yammacin kasar jiya Asabar a wani hari da ya kama da aikin ƴan ta'adda masu ikrarin addinin Islam. An datse Professor Rizal Karim Siddiq ta baya yayin da yake jiran motar bus zuwa makaranta a kusa da gidansa dake birnin Rajshahi. Dan shekaru 58 da haihuwa yana koyar da harshen Turancin sarauniya a jami'ar Rajshahi inda kuma yake a zaman mai ba da shawara kan al'adu daban-daban. Baturen ƴan sandan yankin Muhammad Shamsun Didi ya gaya manema labarai cewa da kallon yadda aka yi harin hukumomi suna zargin masu tsatsauran ra'ayin addini ne suka aikata shi. Wani jirgin sama mai aiki da ƙarfin rana wanda yake kokarin zagaye duniya ya isa jihar California bayan da ya kammala zangonsa mafi hadari a zagaye duniya da yake yi bayan da ya yi tafiyar sa'o'i 56 ta kan tekun Pacific. Wannan zangon yana da hadari saboda babu wurin sauka na gaggawa idan buƙatar haka ta taso. Daga ƙarshe shaidu a nan birnin Washington DC sun ce gobara ta barke a cikin hanyoyin jirgin ƙasa a nan birnin Washington din. Hukumomin agajin gaggawa na birnin sun ce da alamun matsala ta taso ne daga wani ɗaki da aka girke na'urori ƙarƙashin ƙasa. Babu rahotanni da suke nuni da cewa akwai waɗanda lamarin ya ritsa da su, duk da haka an ga jami'an agajin gaggawa sun tafi inda aka sami wannan matsala. Hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna ƴan sanda da ƴan kwana-kwana sun kai ɗoki inda gobarar ta tashi a wata tasha da ake kira Tenley Town. Wasu rahotanni kuma suka ce fasinjoji da suke cikin jirgin sun tsorata lokacin da hayaki ya fara cika taragan.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Masarumu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama mai cibiya a birnin New York wato Human Rights Watch a nan Amurka ta wallafa wani rahoto kan irin illar da rikicin Boko Haram ya jinyo kan harkar ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Rahoton mai shafi 86 ya buga jaki ya kuma bugi taiki. Ga kaɗan daga cikin abin da rahoton yake cewa. Hare-haren da ƙungiyar Boko Haram take kaiwa kan makarantu da kuma ɗalibai da malamai a yankin arewa maso gabas a Najeriya ya yi mummunar illa ga harkar ilimi, in ji ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a cikin wani sabon rahoto da ƙungiyar ta fitar. Rikicin, in ji ƙungiyar, ya hana yara kusan miliyan ɗaya damar zuwa makaranta, kuma in ji rahoton hukumomin tsaron ƙasar sun taimaka wajen ƙarfafa wannan matsala ta wajen amfani da makarantu a zaman sansanonin soji. Wadda yake baiwa ƙungiyar ƴan gani kashenin addinin hujjar ci gaba da kaiwa yara hare-hare. Rahoton mai shafi 86 da aka laƙaba a suna suna cinnawa ajujuwa wuta hari kan ilimi a arewa maso gabashin Najeriya. Rahoton ya tattara bayanai kan ci gaba da kai munanan hare-hare a makarantu a kan ɗalibai da malamai tun shekara ta 2009 a jihohin Borno da Yobe da kuma Kano. Rahoton na ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adaman ya ce daga shekara ta 2009 zuwa 2015. Hare-haren da Boko Haram take kaiwa ya lalata makarantu 110, hakan kuma sun tilasta makarantu 1,500 su rufe. ‘Yan bindigan da gangan suka kashe malamai 611, wasu 19 kuma aka tilasta musu gudu. Ƙungiyar Boko Haram ta sace farar hula fiye da 2,000, galibinsu mata da ‘yan mata, har da ɗalibai masu yawa.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. Ilimi gwada ban haurewa, hanyar ƙullewa. Mu nemi ilimi gwada ban ɗorewa, mu nemi ilimi alfahari.
Mummunan yaƙi da take yi da ilimin zamani ko mugunta kan tsarin ilimin, ƙungiyar Boko Haram ta hana wani zubin yara masu ɗimbin yawa a yankin arewa maso gabas damar samun ilimin zamani, in ji Mohsin Segun, wani mai aikin bincike tare da ƙungiyar ta Human Rights Watch. Tilas gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa na samar da ilimi ga yara da wannan rikici ya shafe su. Matakan farko da dabarun da ƙungiyar Boko Haram take amfani da su sun haɗa da yin barazana da muzurai saboda ta yi katsalandan ga harkar ilimi. Al'amari da ya ƙara tsanani a farkon shekara ta 2012 kamar yadda ƙungiyar ta Human Rights Watch ta gano. mayakan sakan suka fara lalatawa da konawa da kuma barnata gine-ginen makarantu da kadarorin su suna ikirarin cewa hare-haren da suke kaiwa kan makarantun ramuwar gayya ce kan hare-hare da gwamnati take kaiwa kan makarantun allo a wajajen karshen shekara ta 2012 zuwa farkon shekara ta 2013 lokacin da sojoji suka fara da farmaki da suke kaiwa mayakan Boko Haram mayakan sakan suka kara rashin imanin su da gangan suna auna malaman makarantu su kashe su da shugabannin makarantu da jami'an aikin ilmi haka nan yan kungiyar suna kai hari kan dalibai domin su hana su zuwa makaranta kuma su tilasta wasu daliban shiga jerin mayakan kungiyar ta Boko Haram mayakan kungiyar suna sace dalibai mata su tilasta musu auren dole a takaice su maida su bayin su a gado da aka kara tsaurara matakan tsaro Boko Haram ta bullo da sabon salo na kai hare-hare kan na kunar bakin wake a makarantu da wasu wurare suna kara kisan yara yan makaranta da jami'an aikin ilmi harin da Boko Haram ta kai kan makarantar sakandare da ke Chibok ya zama tambarin su a irin matakan da suke dauka kan harkokin ilmi domin a daren 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014 ne kungiyar ta sace yan mata yan makaranta su mai tanda 76 daga dakunan kwanan su har yanzu akwai yan mata mai tanda 19 waɗanda yan kungiyar suke ci gaba da garkuwa da su shekaru biyu bayan da aka sace su shedu suka ce da yawa daga cikin yan matan masu garkuwa da su sun tilasta musu shiga addinin Islama sannan suka aure su a cikin wani bidiyo da ya fitar cikin watan Mayu na shekara ta 2014 Shugaban kungiyar Abubakar Shikau ya ce kungiyar za ta ci gaba da sace mata da yan mata domin su shigar da su addinin Islama na kurai kuma su tabbata ba su shiga makaranta ba. Ranar 24 ga watan Nuwamba shekara ta 2014 Boko Haram ta kai hari kan garin Damasak, gari da aka sani da kasuwanci dake kan iyaka da Niger suka kama yan makaranta fiye da 300 suke ci gaba da garkuwa da su. Suka maida makarantar a zaman sansani sannan suka tsere da yara da suka kama lokacin da sojojin jamhuriyar Niger da Chari suka danno kan garin cikin watan Maris na shekara ta 2015 a wani matakin soji na tsallakawa kan iyakoki domin tinkarar yan bindigar. Haka nan an zargi jami'an sojin Najeriya da laifuffuka a matakan da suke dauka kan Boko Haram ciki har da kisa da kuntatawa da matsin lamba kan malaman makarantun allo da daliban su. Haka nan sojojin suna amfani da makarantu a zaman sansanonin soja matakin da ya saba ayyanawar da aka yi shekara ta 2015 na kare makarantu da Najeriya ta sanya hannu a kai wadda maida makarantun sansanoni yana iya jefa su cikin hadari. A nan kiyasin mutane miliyan 2,200 cikin su yara miliyan 1,400 sun tsere daga yankin arewa maso gabashin kasar kamar yadda hukumar tallafa yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ta faɗa fiye da yara 952 cikin waɗanda suka gudu yara ne da suke shekaru zuwa makaranta. Kashi 10 cikin 100 na wannan adadi ne kadai suke a sansanonin da gwamnati ta san da zaman su. Inda ake tafiyar da ƙwarya-ƙwaryar karatu da malamai ƴan sa-kai suke taimakawa. Saura kashi 90 suna zaune ne da abokai ko ƴan uwa inda suke da ƴar dama ko kuma mababu sukuni baki ɗaya na zuwa makaranta. Tilar hukumomin Najeriya su inganta tsaro a makarantu a yankin gabas ta tsakiya su tabbatar cewa yara da aka tilasta barin muhallansu an samar musu damar karatu na musamman kuma kamar yadda yake kunshe cikin ayyanawar kare makarantu. Gwamnati ta hana sojoji amfani da makarantu a zaman sansanin sojoji inji kungiyar Human Rights Watch. Hare-haren da Boko Haram take kaiwa da kuma halin ko oho da gwamnati take nunawa tiktu. Hare-haren da Boko Haram take kaiwa da kuma halin ko oho da gwamnati take nunawa da amfani da makarantu a zaman sansanoni sun taimaka wajen mai da hannun agogo baya ainin ta fuskar ilmi a yankin arewa maso gabas inji Segun na Human Rights Watch. Hakkin duka sassan biyu ne su daina hare-hare da ake kaiwa a ɓangaren ilmi da kuma kawo ƙarshen kuncin talauci da koma baya da ya zamo tamkar ado ko laya da aka makala a yaran yankin a wuya. Gwamnatin jihar Katsina kuma tana duba matakai da suka wajaba domin cusa ɗabi'ar ƙaunar karatu a zukatan ɗalibai. Masana sun yi hasashen cewa ɗakin karatu na gaba a fagen neman ilmi saboda yadda ake adana littattafai da ƙasidu da mujallu da sauransu.
Da rahoton da wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Kwamishinan ilimi ta jihar Katsina Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce suna kokari don ganin dalibai sun dauki aniyar yin karatu da rubutu.
Muna da wannan kudirin a cikin jiha na cewa muna son mu dawo da yara su dinga karatu ba wai kawai computer da sauransu ba, a su dinga dauko littattafai suna karantawa suna amfana da ilimin da ke cikin su. Insha Allah mu ma tunda muna da wannan kudirin zamu zo mu gani, zan je in zagaya in ga abin da yake ciki, sannan in akwai yanda zamu yi mu ƙara irin waɗannan libraries din a cikin jiha zamu yi kokari mu ƙara saboda yara su samu kasa a cikin maganan karatu.
Professor, akwai wasu masana da suke nunin cewa wani lokaci ana yin cigaba na mai gina rijiya, za ta ga irin littattafai na Hausa ti ana maida su a cikin fina-finai, wannan wani lokaci ana kawo kasala ne ga dalibai. Fannin kuna shugabannin ilimi a wannan jiha, akwai wani mataki da za ku dauka akan wannan?
To ai kaga kowane lokaci ana akwai ƙarin littattafai, akwai ƙarin ideas, mutane suna da su ma ideas din su na yanzu na abubuwan da yake faruwa, so suna nan suna ta wallafa littattafai da yawa akan abubuwa daban-daban. So ko da an yi fina-finai da shi, wanda ba su da yaki da jahilci din za su iya fahimtar in an ce Iliya dan mai karfi, to su ba su iya karatun shi ba, amma ai gashi nan sun gani, kaga wannan ma wani ilimi ne daban.
Dr. Aliyu Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya bayyana matsalolin da suka jawo yara rashin son dabi'ar karatu.
Rashin sha'awa na yara dalibai su rika shiga dakunan karatu, wato akwai matsaloli da yawa wadanda suka jawo su. Akwai magana faduwar ilimi shi kanshi duwa yanda matsalar da ake fama da ita yanzu na ilimi ya lalace shi kanshi, ka shiga ciki to zaka ga akwai magana kwararrun malamai, akwai magana rashin kayayyakin aiki, akwai magana rashin wuraren karatu masu inganci makarantun su kansu, to waɗannan daga farko kenan su suka fara haddasa lalacewar kunan karatu. Ya dalibi ya san ɗakin karatu ya je ya zanna yi nazari.
To dakta, akwai wani bayani zaka mai yara, zaka ga yara musamman su dalibai yan makaranta kuma in ce abokan su in za su ja su zuwa wajen ɗakin karatu, sai kaga wani lokaci kamar ana dakushe musu goya ba san zuwa, za ga mafi yawan yan littafan da za su ke karantawa an maida su kamar zuwa fina-finai, sai su ce ai gara su je su kalli film za su fi ganewa. To ba ganin wannan yana daɗa wata basira ta su ta koyan karatu?
Akwai abubuwa da yawa waɗanda suka lalace ka ga su kansu da tafai din da kuma tsarin koyewa. Idan ka tana shekaru ba da can da suka wuce a tsari na makaranta, zaka ga kin abubuwan da darussa da ake koyewa akwai lokaci da ake warewa na zuwa ɗakin karatu
saɓanin yanzu
makaranta, kowace makaranta da kowace secondary, ka dauki secondary misali, ka dauka har primary, lokacin makarantun primary zaka ga suna da ɗakunan karatu. To akwai abin da suke kira period, wato lokaci da aka ware shi kuma ɗalibi zai je ne a ɗakin karatu din ya zanna ya duba littafin da yake so na karatu, na labari ne, na hotuna ne, wanda ya ga hotuna da sauransu zai to kaga tun daga ƙasa yaro na abun ana bashi, ana kwadaita mashi yanda zai rika halarta ɗakunan karatu, yana zama yana amfana da su. In ya girma ya saba, to kaga yanzu makarantun nan babu, yanzu zai karɓi secondary school nan da ake da su abun nan, sai kaga wacece take da ɗakin karatu kusan babu. In akwai ɗakunan karatun ba littattafan, to sannan su kansu littattafan da yanda ake samu littattafai masu inganci, za a zanna a rubuta littattafai masu inganci a kawo saboda ilimi a zanna, kuma dan littafin da za a yi amfani da shi a makaranta to zai sai ya bi wasu ka'idoji. Shi yasa muke da wasu cibiyoyi a jihohi wanda suke binciken wannan, sai littafi ya cika ka'ida sannan a yi amfani da shi a makaranta, sai an duba komai na shi wannan ka'idojin, muna kiransu educational resource center.
Ala Ibrahim Abdu shine muƙaddashin sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Funtuwa a jihar Katsina ya bayyana kurakuran rashin son ɗabi'ar karatu na yara akan malamai masu koyarwa.
Kurakuran da ni na ɗan fahimta a ciki, wanda kurakurai ne ba mafi yawanci daga yaran ba, ina iya ɗan ɗora kuskuren ya zama daga gare mu ne mu malaman makaranta. Kuskuren ku ne sha'ani ne na koyarwa, duk inda aka ce ma gashi an tasa ka tasa yaro gaba wanda bai san komai ba, to ba ta yiwu abin duk da kake so ka koya mai ya koye shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ya fahimci abin da kake ni. Yawanci daga methodology ne na teaching da yanda muke faɗakar da yaran muke zuba musu ilimin nan ne dan kuskuren yake, wanda ya kamata mai practical method to sai mai putting din shi into theory.
Zaka ga yara yanzu ba su da ɗabi'ar yin karatu, zaka ga yaro in ka bashi littafi ma sai ga ya kasa karanta shi, kuma ga yaran nan har ya bar makarantar primary ya tafi ta secondary, to akwai wani gyara
ko kuma wani kira da kake da shi dangane da irin wannan dabi'a musamman iyaye su fara mai da hankali akan ƴaƴansu na ganin su rage musu kallon fina-finai saboda yawanci littattafai an mai da su a fina-finai yaro bai iya dauko littafi ya karanta
to tsakani ga Allah wannan babban laifi ne wanda yake a bangaren iyaye gwamnati kuma duk yanda ta kai ga karfi da san ci gaban wuri dole ta samu mataimaka waɗanda za su rika taimaka mata abubuwan nan su gudana yanda ya kamata gwamnati abubuwan su mata yawa zahirin gaskiya to kamata a ce maimakon waɗannan fina-finai da iyaye ke sai mu ƴaƴa suna kallakan gida marasa amfani a rika wadata su da littattafai kuma a rika tilasta musu tsaya su karanta littattafan nan yanda za su fahimce su ya kuma taimaka musu wajen ci gaban ilimin su koda zuwa gaba ne
Malam Ibrahim shine shugaban makarantar primary ta Aya dake garin Puntuwa yace ana son malami ya gina koyan karatu a littafi ba a fina-finai
ilimi wato ana son tun farko ya zamanto mutum yana da koyan halin ya gina halin koyan karatu a bisa littafi ba a fi matamai ba to wannan shine wani cikas wanda ya fara samun mutane a wannan zamanin yanzu komai ya koma kan electronics to waɗannan abubuwan sun jaza yara sukan taso ba tare da reading habit ba to kuma wannan yawa da bin karatu kenan kuma yana rage ingancin koyo da koyarwa
Zaharuddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Gwamnatin jihar Kebbi tana tunanin sake bude makarantar sakandare da ke yankin Jan Dutse da aka gina kan miliyoyin naira bayan da hakimin yankin da jama'arsa sa kawo kwamishinan ilimi na jihar Alhaji Muhammadu Magawata Alero cappa kan batun rufe makarantar da neman gwamnati sake duba wannan batu ga abin da kwamishinan ilimi Alero ya gaya wakiliyar sashin Hausa Maryam Ato Muhammad kan wannan al'amari
mai ne ke faruwa makaranta ce babba wanda aka shiwa kuɗi kamar milan 700 wani abu amma yaran da muka iske yin mamaki wani ajin sirri ke mutum hudu wani mutum biyar duk da muka je gurin abinda muka samu yaro 41 to ga wannan gwamnati ta shi mai girma gwamnatin jihar Alhaji Abubakar Atiku Bagudu irin yadda ake son a gurin da ilimi ba za mu bari irin wannan makaranta ta kai labari ba dole shi yasa muka rufe ta har zuwa lokaci gaba kuma yanzu aikina nan ofishina kaga sun zo mutane cike da yawan su suka yi manganurin ɗauka da kawali cewa za su idan abin da ya kamata na kawo yara a yi musu kayan makaranta kuma duk taimako za su sa bada wannan shi ne
taurinka da ka san dai bisa ga kotinsu na cewa gwamnati ba ta ciyar da ɗalibansu karatu ko ba shi tahiya sai da ɗalibi sai ya cika ciki ne to me za ku cewa ku bisa ga
wannan ba haka bane ko kaɗan abin da aka yi shi ne ayin ilimi da kwarkwata shekara biyu da suka wuce bayan mun bincika aka gaya mana cewa shi shiga makarantar shi ya cikin ya kudaden yan kwangila kusan miliyan 6 da aka zo sai aka yi wani hukunci na banza a can ƙasa cewa wai daga yanzu nan duk kudaden suka zo za a karba biya masa bashi shi kuma ya je cikin albashi ɗinsa ya rinka wayar abinci wannan shi yasa ya dinga korar su ɗaya ɗaya yana kore su har su kai wannan lamba shekaran jiya ko da muka je abinda muka ya ga ya tanada kwano biyu na shinkafa kwano ɗaya na wake da dan mai da gishiri ne shi musu tara to kika wannan abin ban takeici ne garin kudurin wannan gwamnati na garin ilimi shi yasa muka cire firinsu din muka koro su malamai guda biyu a cikin su muka watsa duk malaman gurin yanzu idan zuwan da suka yi idan sun cika alƙawarin da suka yi na kawo yaran su da kayayyakin makaranta da komai za mu kai musu malamai na sosai ko mu tsaya mu ga cewa wannan abubuwan duka sun kawo
turan kai wanda irin shawara za ku bai wa su uwaye domin su ƙara mai da iyansu
ai kin jawabin na gabatar ga banki gare su cewa su mutane nutsi mutane sanannu a cikin ƙasar mu wanda suke da kwazo don haka ilimin ne ba sa so in suna son ilimin ba za a inda development da wuce su kuma sun yadda musu yi sakin ga shugaban kasar su da kuma su chairman da su ya gabata yin jawabi duk ya haɗu da wannan kuma za a gyara kuma idan muka samu wani lafiyar wannan duk abin da muke musu waje mu yi wannan kuma na da wannan
na sadu da oban kasar Jan Dutse Alhaji Ibrahim Abubakar wanda ya bayyana dalilin da ya sa suka zirci ma'aikatan ilimi kamar haka
dalilin da ya sa muka zo kawo ziyara nan wata rana kamishi commissioner ta ya tura mutane ina ganin ko directorcin nan na suka zo suka bincika makarantar mu suka ji ko ba samu dalibai yadda ya kamata a same su ba aka sake tura wasu na biyu su ma suka sake diba kuma abin dalibai ba su wadata ba. To kwamishina shi ya zuwa na uku ya tai da kai ne ya gani, to jin takaicin abin nan ya sa kwamishina hayuri mana makaranta. To
akwai
dalilai wanda yake shi dai uban yaro da an kai ana cewa shina da lahi, mun dauki lahi muna da shi, amma lahi wanda ya gabata game da yara wanda ke zuwa makaranta bai hi kamar abinci ba, wanda yake akwai abinci wanda aka tanadar ma yara kowane lokaci, gwamnati ta biya abin nan, kuma in sun kaci tana biya, kuma ta biya musamman, amma yara ba samu abinci cikakke. Saboda mu yaran da a ciki wani biyaro sai zai ce babu don Allah yana samun murtala a bani ko ina samun hombe a bani, mi za ka sai in mun ka ce ana samun taliya ita muka sai ya ana abinci makaranta ya ce to ba a samu dan abin haka ba, wani ma daga hannu aka ba mu abincin nan, wanda yake jin takaccen abin nan yasa yara wasu daga ciki duk mahimmanci sun kafa zuwa makaranta
ba
a karatu da yanwa. Lokacin da na biyu yaran mun ka bincike su ce mana yau duk yau malam bai shiga ajinmu ba ko akwai dalili, to malamai ba sanan. Bayan wannan akwai zuwa wanda akwai isassun malamai, don muna da malami insha Allah shina kusan kai 10-15, amma gaskiya daga ciki malami uku na san ko shi suna cikin makarantar nan to kuma danganan akwai lokacin da an ka tura min wani wasu suka tai suka iske ni suka ce min sun zo nan ne su bincika su gani an ce malamai ba su zama makaranta, nace eh amma ni bai dace sai ta da ni cin su binciko malaman nan da ba su zama makaranta su tai su gani shin suna nan ko ba suna, suka ce suka dawo suka iske ni suka ce su iske malami uku wanda yake ba sai na faɗi sunan su ba, sauran malaman ga suka bincika aka gano akwai malami biyu wanda yake su kwata-kwata ba su zuwa makaranta kwata-kwata sun shekaru babu ruwansu da abin da zuwa makaranta iyaka dai suna zuwa suna an sa albashin su ce su, amma kwata-kwata ba su zuwa makaranta. Saboda haka bisa ga wannan shi yasa da yazo ya ga babu dalibai to shi yanzu shi yasa muka zo nan muka ba da lallanga a taimaka mana.
Eh to kun kawo naku koken zuwa ga ita ma'aikatar ilimi
koke wanda mun hakawo can farko mun kawo koke na game da matsalar abinci, to sai ta zo ta shahi waɗannan malamai da sai da an kai ma'abin nan tsakanin principal da shi education da ita zona education sai da an ka dauke su matakai, to ganin abin nan yasa tunda abin ya hayaka hakan ga to sun san da maganar malaman ga, to wanga na ƙarshen ga da an kai sun nuna mana lalle malaman za a cije su, an cire malaman an yi posting sai commissioner ta yi har fasa an buga.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masu aro da wannan rahoto, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma mako na sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Yau Lahadi ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai fara ziyarar aiki a Jamus, inda zai gana da takurar aikinsa ta kasar Angela Merkel. Za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da batun ta'addanci da tsaro da ma wasu lamura na daban. Bayan sun gana da manema labarai, shugabannin biyu za su yi bikin bude babbar kasuwar baje koli da aka tallata a zaman mafi girma kan harkokin fasaha a fadin duniya. Masu shirya baje kolin suna sa ran mutane masu son baje koli su 6,500 ne za su halara, kuma jama'a daga kasashe 70 kamar 1,000 ne za su halarci wannan kasuwar baje koli. Yau Lahadi, Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta yi gwajin wani makami mai linzami da ta harbo daga jirgin ruwan yaƙi mai tafiya ƙarƙashin ruwa, gwajin da shugaban ƙasar Kim Jong-un da kansa ya kalla. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar KCNA a takaice ya ayyana gwajin a zaman wanda ya samu gagarumar nasara, duk da cewa kishiyar ta Koriya ta Kudu na ikirarin akasin haka. Rundunar soji ta Koriya ta Kudun ta gaya wa kamfanin dillancin labaran kasar Yonhap cewa makami mai linzamin ya yi tafiyar kilomita 30, amma kuma dai shirin na da aka yi jiya Asabar bai samu nasara ba. Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya ce kokarin da kasar take yi na hana ƴan gudun hijira daga Siriya shiga girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan ƴan gudun hijiran masu harama daga 6,000 cikin watan Nuwamba zuwa mutane 130 kacal a farkon wannan wata.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.